Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 2 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To lokaci dai ya riga ya kurewa raguwa mayakan kungiyar IS da ke ikirarin kafa daular musulunci a kasar Syria saboda suna dabta kawo karshe. Kasar Canada kuma ta amince da saurarin batun mika babbar jami'an kudin kamfanin Huawei a zuwa ga Amurka domin a fara mata shari'a. Shugaban kasar Sudan kuma Umar al-Bashir ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyarsa mai mulki Hasai Annada Sabo.
To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya a jiya ne kwamitin wanzandar zaman lafiya karkashin jagorancin Abdulsalam Abubakar ya gana da shugaba Muhammadu Buhari bisa ga koke-koke da korafe-korafe na jam'iyyar adawa ta PDP. Sannan za ku ji cewa dakatar da gwamnan jihar Imo Rochas Okorochas wanda kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC na ƙasa ya yi jiya Juma'a ya janyo cece-kuce. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da maimaicin shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Lokaci dai ya kurewa ragowar mayakan kungiyar IS da ke ikirarin kafa daular musulunci a kasar Syria. Sojoji 5,000 na rundunar Syria mai samun goyon bayan Amurka da jiragen saman yakin Amurka da artillery sun kaddamar da samami na karshe akan karamin yanki da rage wa IS a kauyen Baghouz da ke arewa maso gabashin Syria da yammacin jiya Juma'a. Yanzu a safiyar yau Asabar jami'ai sun ce duk da wannan gagarumin harin suna kirin zaton yakin da ba zai dauki lokaci mai yawa ba zai zo karshe. Wani sakon Twitter da Mustafa Bali mai magana da yawun rundunar Syrian Democratic Force da ake kira SDF a takaice ya aike a yau Asabar na cewa muna sa ran yakin zai zo karshe nan ba dadewa ba. Rundunar ta SDF ta ce an kashe mayakan IS da dama amma dai ta ki bada alƙalluman adadin nasu. Kasar Canada ta amince da saurare akan batun mika babbar jami'ar kuɗi na katafarin kamfanin sadarwar China ta Huawei ga Amurka domin fara shari'a da aka dade ana ja'in ja a kai, wani lamarin da ka iya addabar dangantakar Amurka da Canada. Ma'aikatar shari'a ta Canada dai ta sanar a jiya Juma'a cewa babban jami'ar Huawei wato Meng Wanzhou za ta bayyana a gaban kotu a Vancouver a ranar 6 ga watan Maris domin a saka ranar da za a mika ta. Ma'aikatar shari'a ta ce ta gamsu cewa akwai shaidu da dama da za a gabatar wa kotu domin daukar shawarar mika tar. Ofishin jakadancin China a Canada ya bayyana rashin amincewa da adawarsa ga ci gaba da wannan shari'ar. Lauyoyin Meng dai sun ce har yau tana kan bakanta na rashin aikata ba daidai ba, kuma sun kira matakin mika ta a matsayin rashin mutunta tsarin shari'a. An kama Meng ne bisa bukatar Amurka a lokacin da take sake jirgin sama a Vancouver a cikin watan Disamba. Amurka ta shigar da bukatar nemanta ne bisa aikata laifin haɗin baki wurin rashin mutunta takunkumin da Amurka ɗin ta ɗora wa ƙasar Iran. Ana son ran Amurka da Koriya ta Kudu za su sanar da shirin gudanar da atisayin haɗin gwiwan sojojinsu da suka saba yi a duk shekara. Wasu rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ambato wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da ba a bayyana sunansa ba. Yana mai cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ma'aikatar tsaron za ta sanar da atisayin a hukumance. mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon ya ki tabbatar da sahihancin rahotannin a lokacin da muryar Amurka ta tuntube shi. Maido da atisayin sojin da ya lamari ne da za a iya kallon sa a matsayin kyakkyawar manufa ta ci gaba da tattaunawar wargaza makaman nukiliya da Koriya ta Arewa biyu bayan lalacewar tattaunawar da ake yi a babban birnin Hanoi, kana kuma zai magance damuwar da shugaba Donald Trump ke da ita na tsadar wannan aiki da sojoji da dama suke yi. Shugaba Trump da ya dade yana sukar kudin da ake kashewa wurin aikin haɗin gwiwa da ke tattaro dubban sojoji da jiragen sama da na ruwa na yakin Amurka da kuma wasu kayayyakin sojojin Amurka a faɗin duniya baki daya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane a ƙasar Algeria sun yi zanga-zanga a fadin ƙasar ajiya bayan sallar Juma'a domin nuna rashin amincewarsu ga sake shiga takarar shugaban ƙasar Abdelaziz Bouteflika a karo da biyar. A babban birnin ƙasar Algiers, yara da manya sun bazu a kan titi suna ihu suna faɗin cewa babu takara a karo da biyar a ƙasar Algeria mai cin gashin kanta da kuma bin tsarin demokaraɗiyya. Wani mai zanga-zanga kenan yake cewa duk 'yan siyasa sun su fice muna kuma su bari mu samu sakiya. Yace ba ina batun Abdelaziz shugaba Aziz kaɗai bane, ina magana ne ga baki ɗayan gwamnatin, akwai buƙatar canji kuma mu yi ƙoƙari mu gina sabuwar ƙasa. Ba a saba ganin irin wannan gagarumar zanga-zanga a ƙasar Algeria ba, da kuma wanda aka gudanar a jiya Juma'a, kuma sallar Juma'a da aka yi jiya ya yi tasiri sosai wurin hada jama'a masu yawa a zanga-zangan da aka fara a farkon wannan mako. Galibin zanga-zanga da ake yi a birnin Algiers ana yin su ne cikin lumana, amma dai akan samu matsaloli tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda, inda su masu zanga-zangan ake amfani da barkonun tsohuwa a kansu domin tarwatsa su. Shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya sauka daga mukamin sa na shugaban jam'iyyarsa mai mulki, jam'iyyar National Congress Party ko kuma NCP a takaice. Ita ce ta yi wannan sadar wanda ya mace yin shekaran jiya Alhamis bayan zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi. Shugaban kasar da ya baiwa mataimakinsa shugabancin jam'iyyar ta NCP da ake kiransa Ahmed Haruna mukaminsa har sai jam'iyyar ta gudanar da babban taronta da za a zabo sabon shugaban jam'iyya. Jam'iyyar NCP ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa za a zaɓi sabon shugaba a wurin babban taron nan ba daɗewa ba, sai dai ba a bada ranar da za a gudanar da wannan babban taro da jam'iyyar take niyyar yi ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jiya ne Juma'a a Najeriya, kwamitin wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Abdulsalam Abubakar ya gana da shugaba Muhammadu Buhari bisa ga koke-koke da ƙorafe-ƙorafe da jam'iyyar adawa ta PDP. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
A kokarin da kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa ƙarƙashin jagorancin Abdulsalam Abubakar ke yi na samar da zaman lafiya da jituwa tsakanin 'yan siyasa a kan maganganun zaɓuka da kawar da tashe-tashen hankula ko rigingimu, yau kwamitin ya gana da shugaba Muhammadu Buhari, inda ya gabatar da ƙorafe-ƙorafe ko koke-koken da jam'iyyar PDP musamman ɗan takarar mukamin shugaban ƙasar ta Atiku Abubakar ya gabatar domin tabbatar da an yi adalci da gaskiya a zaɓukan da za a yi bisa ga koke-koke ko abubuwan da suka ga an yi a baya wanda bai dace ba. Abdulsalam Abubakar ya bayyana mana a fadar gwamnati cewar wannan ganawar ita ce ta biyu bayan da ya yi da sauran 'yan jam'iyyu, a ciki har da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar wanda ya tsaya zaɓe a jam'iyyar PDP yana neman mukamin shugaban ƙasa, inda suka tattauna matakai da hanyoyin da za a bi domin a tabbatar da zaman lafiya ya dore bisa ga la'akari da abubuwan da suka faru a zaɓukan da suka gabata. Na nemi ƙarin haske daga gurin shi shugaban wannan committee tsohon shugaban kasar Najeriya Abdulsalam Abubakar domin ya yi min karin haske dangane da ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari
san ce an zambace su ba su yarda da wannan zabe ba kuma za su je kotu su yi kalubalen cewa wannan sakamako da aka baya sabili da haka kasa tana cikin dan rudani wasu suna tsoron za a yi zanga-zanga za a yi tashin hankali shi yasa kwamiti namu na zaman lafiya muka je muka ga shi basu da Atiku muka ji korafin shi shi ne kuma muka je a yau muka gaya wa shugaban ƙasa ga korafin da ɗan takara yake faɗi.
Wanne ne korafe-korafen da shi ɗan takarar PDP ya gabatar muku?
To korafe-korafe dai kamar na farko jigogin fasirinsu ana kwana uku ko kwana hudu kafin a yi zaɓe an kama su. Na biyu kuma an rufe masu account nasu a bankoki. Da cewa kuma ma'aikatan tsaron ƙasa sun sa baki a cikin maganar zaɓe. Sabili da haka suna buƙatar wannan zaɓe da za a yi nan gaba wanda zai ba mai aikin zaɓe ba ne kada a sa shi a lura da inda za a yi zaɓe. Kuma suna fata jigoginsu da aka kama a sanda a shakko su cewa ai shari'a ba awa 20 da kuka ake yi ba an gama a sake kama su in suna da laifi a cigaba da shari'a.
Kuma menene tabbaci da shugaba Muhammadu Buhari ya ba ku dangane da wannan koke-koken da kuka gabatar?
Ya ce ya ji kukan bai duba.
Kun ɗauki mataki ko za ku yi tunanin kokarin hana magana zuwa kotu da ita PDP da ko su jam'iyyu suka ce za su yi domin dai a samu da zaman lafiya kada a yi targingimu a kotu na ma?
Ai wannan shi ne ma mafita idan mutum ya ga an cuce shi ya je kotu. Sabili da haka ya je kotu ya bayyana abubuwan da suka gani kotu su za su bincika maganar su gaskiya don kowa ya samu kwanciyar hankali.
General Abdulsalam Abubakar mai ritaya kenan tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja a Najeriya kuma shugaban kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa bayan da ya kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari akan koke-koke da korafe-korafe da jam'iyyun adawa suka gabatar ma wannan kwamiti akan zaɓukan da suka gabata a baya. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya dai dakatar da gwamnan jihar Imo Rochas Okorochas wacce kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC na ƙasa ya yi a jiya Juma'a ya janyo tsokaci daga ɗaya daga cikin jigajigan ɗan jam'iyyar ta APC da kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Imo Dr. Tio Ikechi. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okorugu ya aiko mana da rahoton.
Dakatar da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha wacce kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC na ƙasa ya yi jiya Juma'a ta janyo tsokaci daga ɗaya daga cikin jigajigan APC da kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Imo Dr. Tio Ikechi wanda ya shaidawa muryar Amurka cewa
well, the confession is coming almost too late. Rochas ought to have been suspended more than one year ago. Rochas is anything but a loyal party member. Rochas is anything but a Democrat.
Yace an bata lokaci wajen dakatar da Rochas saboda kamata a ce an dakatar da shi tun fiye da shekara daya da ta wuce. Rochas ba amintaccen dan jam'iyya bane. Rochas ba dan demokradiya bane. Kuma bai yiwuwa Rochas ya kasance a cikin duk wata tafiyar da ke da alaka da demokradiya da kuma ci gaba. Saboda haka kamata a ce an dakatar da shi tun da dadewa. Muna da fatan cewa wannan zai zama darasi gare shi da kuma ire-irensa. Dr. Ikechi ya dai ƙara da zargin Rochas da kulla kawance da jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa da aka yi, inda ya shiga wata yarjejeniya da PDP wacce har yanzu ba bayyana ƙirarta ba. Kawo ga lokacin tura wannan rahoton, Rochas bai mayar da wani martani akan wannan zargin ba. Saboda na neme shi da kuma wasu na kusa da shi ruwa a jallo domin tabbatar da gaskiyar lamarin, amma duk yunkurin samunsa ta wayar salula ya ci tura. Sai dai shugaban kungiyar kansiloli a jihar Imo Honorable Godwin Uzomanwanko ya ce baya ganin dakatar da Rochas daga jam'iyyar APC ta dace.
It is very unfair to suspend Rochas Okorocha. It is also very unfair to allege that he engaged in any party activities. This is not possible because Rochas has sacrificed so much for the APC. Let's not forget, Rochas delivered the first Southeast state to the APC in 2015.
Yace bai wa Rochas adalci da dakatar da shi da APC ta yi ba, kuma ba a yi masa adalci ba da zargin cewa ya yi wa jam'iyyar APC zagon ƙasa. Wannan bai yiwuwa saboda Rochas ya ta daukar da kansa gwargwadon hali wajen yi wa jam'iyyar APC hidima. Idan har ba a manta ba, Rochas ne ya kawo wa jam'iyyar APC jiha ta farko a yankin Kudu maso gabas a shekarar 2015. Rochas ya yi gwagwarmaya ta gaske wajen rawar da APC ta taka a zaben gwamna na jihar Anambra da aka gudanar a shekarar 2017. Banda wannan, Rochas ne ya samar wa jam'iyyar APC kujerar sanata ta farko a yankin Kudu maso gabas a shekarar 2017. Ya kuma samar wa APC kuriyu mafi yawa daga yankin Kudu maso gabas a wannan zaben shugaban kasa da aka kammala. Sai gashi kuma ya ciwo wa APC kujerar sanata a wannan zaben yan majalisun dokoki na kasa da aka gama. Saboda haka, bai kamata a yi masa haka ba. Yanzu wasu dai na ganin cewa zagon kasar da ake zargin Rochas da ita ba za ta rasa nasaba da kin baiwa sirkin sa uce musu kujerar dan takarar gwamna da jam'iyyar APC ta yi ba. Abin duba a gani shine yadda wannan dakatarwar za ta shafi nasarar da Rochas ya samu a zaben yan majalisar dattawa da aka yi, wacce har yanzu na fuskantar kalubaloli daga abokan karawarsa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Nigeria.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agungun mu ya ce karfe 10:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na daya na amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan kasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma amsar tambayar Almu Musa Kano kan hamada, musabbabin hamada da kuma tasirin ta. To za mu fara da amsar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Alimu Al-Hikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi dan shekaru sama da 90 a duniya da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Al-Hikaya, gare ka.
Ina tare da Alhaji Musa Yola wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya, ya san shekarun jiya a harkokin Najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da yawa. Allah ya bashi dama ya yi tafiye-tafiye. To Alhaji Musa Yola, za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Ado Danjuma suka aiko, inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan Fulani a cikin duniyar nan, sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin Fulani. Alhaji Musa Yola, sai ka ɗan faɗa mana don mu fahimtar da wa'yan wasu.
Ai kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani, don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani li'i mbeta li'i fulbe wodi walarwe wodi sukuren wodi mare wodi sulubawa wodi.
Alhaji Musa Yola, mun barka kusan ka kuma Fulatancin gaba ɗaya, kuma da Hausa muke so a mana magana.
To akwai ba'awa, akwai bawan kori, akwai sulubawa, akwai anan a Najeriya zaka samu akwai masu Fulani zaka ce aku, akwai abinan sukur, akwai sulubawa, akwai ba'awa. To wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke, a arewacin Najeriya din nan. Don haka kaga wata gari wata kila su kabilu kaɗan ne suke a wani ɓangare, kaga sulubawa suna Sokoto Katsina. Binda aka yi faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka zo zama Hausawa. Hausawa kai Hausawa ne, to asalinsu suna da kabilunsu, Gobirawa, Agalawa, kusumbawa su ne ba su da yare sai Hausa amma sannan duk ajiya aka yi ga Hausa kan sautan kan Hausa ba su Hausa ba Fulani bane to ai na Fulani suke da sarautu inda suke da tafiya Nigeria tutoji 12 ai an tagaita in ba ga sun kai 30 in ka koma da su jama'a da zon su kata mu zon wanda ba su san su tafi ba dan haka kaga baban da suke kai Nigeria gaskiya magana in yawan Fulani ne kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma yanzu adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne da kuma daga asusun daga Najeriya ne shekaru kusan zuwan da sanin aka yanke su ba wanda kai Najeriya dai ma abin da fara maka dan bai fi kasi daya bisa uku na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da faran nan kuma muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su ya fada wanda ko kabilu kai kan biyar na kabilun Fulani ne ko mun koma Fulani masu kiwo a jeji ba ba fadi ko daya daga ciki ba to dan haka bai tsammani za a samu wani wata kasa da take da Fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya
akwai Fulanin nan a jamhuriyar Niger na tuba mai ma tafiya na gamu da wani wanda ba Fulani ne amma daga Sudan yake na tuba zuwa Senegal bana jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da Fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne
a'a asalin Fulanin gaba nan Najeriya ma ai daga Futatoro suke Futatoro kuma daga kasar jihar da Silinga Tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta ita ta kai haifan Fulani lokacin da Uguba ya zo dan Masi wanda zai so mu haifan Fulani a wannan wuraren su ne Fulani na dingongin suka tsallako suka shiga Najeriya da suka so mu fara zaren da suka yi yawa a dama cakkatan suka da abin da suka bar malanke ne suka bar su a Silinga da sauransu amma Fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya
oh wannan Futatoro din na mana karin bayani mu fahimci me Futatoro ne
Futatoro gari ne gari Futatoro din nan lokacin da Bajjo Mango da wannan masu Agoba ya zo a tarihin da Wazir Zunai da rubuta da ya zo sai aka aurar masa da ya wace aka tafi Bajjo Mango Bajjo Mango ita din nan da aka aurar sai da ta haifi yara guda hudu suka so mai Fulatanci da Robroba da Uyo da Manasi na manta sunan daya su hudu suka fara yin Fulatanci nan ne ko an sami asalin Fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba ai yaki ba suka bi addinin musulunci sai Uguba sai dalili abin da wannan Waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka ina gina shi ba
Waziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto
eh wani Sokoto
eh Waziri Junaidu Sokoto Waziri Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka aure Uguba ya haifi yaya huda hudu ya'yan nan da ta mai yanzu a fadi ko da dangin Fulani wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma fada sunan waɗannan kakanninsu da aka aurar da Bajjo Mango su sunan yarensu Wakuru shi ne da suka samu suka yi yawa aka Europa suka so ma fada da wannan kawunansu asalin uwarsu sun so watsayansu wasu suka je tun da an ji asalin ubansu daga gabar ne za su koma da zai fa son zuwa Najeriya
Uguba din nan shi waye ne ka a cikin wannan
lalle na sai ana fada cewa sai Uguba dan Nasi yana cikin zuwa Annabi Ibrahim daga Bagadada
shi ne ta ko wajajen kasar Mali a nan ne aka wannan garin
Futatoro ne zauna sarkin sai ya so Bajjo Mango ya aura ya so ma'aifan Fulani so yaran guda hudu su zo mai Fulani abinda Waziri Zain da rubuta ni ba ne Musa ya fara ba
kuma sannan sai suka rika yawo suka taho suka fi yawa nan yankin
Najeriya suka yawa a can suka so mu fada da asalin wancan da aka samu su kuro din Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fara duka wuraren nan suka ce za su koma asalin baban su inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya suka zauna daya daga cikin su basu tabiya sun zaman su a Kamaru da nan din da duka
To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Alhamu Musa daga Kano mai son dan takaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare, ga masanin ilimin kimiyyar yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali da ke Zaria jihar Kaduna Najeriya, Malam Iliya Sarki wanda ya ce.
Kwararowar hamada wani yanayi ne mai filgitaswa da zamantakewar rayuwa na dan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron kasa. Kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka. Akwai sare itatuwa babu ka'ida, babu maida ire-iren waɗanda aka sare. Akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa. Akwai kuma dumamar yanayi sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba. Ikan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa. Haka kuma kona daji akan kone wasu abubuwa da muke kira microorganisms, kananan halittu na kasa. Idan aka kona su, to zai zamanto an bar wurin tsirara. Ba kyau a yi wa kasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil, wato bad amfani mai kyau. Waɗannan kananan kwayoyin halitta da ke kasa, microorganisms, da wasu kananan halittu da muke kira bacteria, sa'ilin da suka kashin su a wurin su, yi fitsarin su a wurin su, jujjuya ya zamanto wurin ya tabbata mai bada amfani. Amma idan aka kone su, sai ka tara wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba. Kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuko waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai. To idan babu waɗannan ƙananan halittu, zai zama da wuya wajen zuko waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan. Itatuwa take da sha'akan ƙasa suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansa kan tarihin Fulani da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda ya amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Haruna Headmaster Garba, ƙaramar hukumar MIGA a jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kamata ya yi ƙoƙari ya canza tunanin masu yi masa kallon bishira giginya ne na ƙasa kan sha'inuwa ta hanyar sakawa da dukkanin waɗanda suka jajirce wajen ganin ya kai ga nasara. Daga ƙarshe muke masa fatan samun nasara zuwa mataki na gaba. Sai wasiƙar mu ta gaba ta fito daga Ahmadu Abacha Macina, jihar Yobe, inda ya ce VOA Hausa, mu 'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, mun ji daɗi akan matakin da uwar jam'iyya ta ƙasa ta ɗauka na dakatar da gwamnonin jihohin Imo da Osun sakamakon yi wa jam'iyyar zagon ƙasa a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da suka gudana. Saboda haka ne kawai zai koya musu darasi, saboda ai daga na gaba ake gane zurfi. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
Lokaci da ya riga ya kurewa raguwar mayakan kungiyar IS da ke ikirarin kafa daular musulunci a ƙasar Syria, sojoji 15,000 na rundunar Syria mai samun goyon bayan Amurka da jiragen sama na yaƙi na Amurka da atilari sun kaddamar da samame na ƙarshe a kan ƙaramin yanki wanda ya rage wa kungiyar IS.
Sau masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Voitex Zanga-Zanga Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
musique et info pour chacun.